Kadawar haka muna farin cikin sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zango FM. Sai kuma wasu tashoshin na zango FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mutu Alpha Radio, sannan za a iya jin mutu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Zahra Aminu Fage
tare da ni Amina Buhari Auna.
Ranar Talata shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. A yau 25 ga watan Mayu na shekarar 2021 za mu yi magana ne akan lamarin kasar Palestine da yake cinyewa.
Ke Zara'u muna tafa da karin bayani.
Wakiliyar sashen Hausa ta gayyato masu ruwa da tsaki da za su yi mana cikakken bayani akan lamarin.
To sai a kasance tare da shirin yau da gobe.
To masu sauraro, ba tare da bata lokaci ba, bari mu garzaya zauren tattaunawarmu a birnin tarayya Abuja karkashin jagorancin Madina Dauda da bakin da za ta gabatar mana.
Jama'a barkanmu da saduwa da ku a wani sabon shiri na yau da gobe. To a yau ina tare da kwararru mutum uku da za mu tattauna matsaloli da dalilan da yasa aka samu wannan matsalolin, da ta hanyoyin da za a ba a warware su a rikicin da a yanzu haka ake yi tsakanin Palestine da kuma Isra'ila. Yau an kusan kai makonni biyu ana waɗannan rikice-rikice da duniya ta yi ca akan waɗannan abubuwa da ke faruwa. Akwai wani bangare da ke ihun cewa ana kashe mata da yara, wani bangaren kuma na cewa dalili yasa ake wannan ta'asan, kuma ana ganin waɗanda suka fara wannan abu suna yin shi ne da hujja. To kwararrun da nake da su a yau akwai Dr. Yahuza Ahmad Getso, wanda ba yadda zan yi in bayyana muku shi, duk kun sani cewa kwararre ne a harkokin tsaro da kuma diplomasiyar ƙasa da ƙasa. Ina tare da kuma Sheikh Nuraini Ashafa, wanda yana cikin ƙungiyoyi da dama a duniya masu ƙoƙarin wanzar da zaman lafiya, da abokin tafiyarsa wanda nake cewa MB ne su, domin su ne suke yawon irin waɗannan ayyuka a duniya baki ɗaya, Reverend James Muvel Wuye. To jama'a, ina muku maraba da zuwa wannan zauri.
Barkamu da wannan saduwa.
Salamu alaikum, kasance ga duk masu sauraron mu a wannan lokaci.
Ina godiya ƙwarai da gaske. To kun ji ƙarshen faɗan da nayi, bari mu fara da kai da yake kai ne ƙwararre a wannan harka, Dr. Yahuza Ahmad Getso. Ka san waɗannan ƙasashe duka biyu, menene za ka yi mana nasiha akan dalilan da yasa suka tsinci kansu a wannan hali da suke yanzu?
To matsalar kasar Isra'ila da wato yankin Palestine wani abu ne wanda yake samu asali tun daga tarihi na zamantakewa, tun zamanin jahiliyar mazauna waɗanda ba su san ciwon kansu ba, waɗanda addini bai bayyana a gare su ba. kuma tun a wancan lokaci ana samun wannan rikici na bambanci na mu'amala saboda bambancin al'ada da kuma bambanci na kabilanci na ta'ammali da abubuwan da wannan bangare ya yadda da shi da kuma wannan bangare ya yadda da shi wanda daga baya aka samu tasirin shigar addini a bayan shekaru dubbai waɗanda zuwa ci gaba cikin shirin za mu ci gaba da bayyana irin waɗannan makaloto da kuma kwalisa da aka shayi
to Sheikh Nurena Ashafa bari in zo gare ka wannan abu ya dauko wata fuska daban a yanzu bisa bayanan da doctor yayi ana ganin shi a bangaren addini ne a ana ganin shi bangaranci ne ana ganin shi kabilanci ne to ga mun nan dai a tsakiyar wannan abu ya kake kallon wannan matsala yanzu dake faruwa
ni a waje na abin takeici ne kuma akwai abin ban mamaki dan wayannan al'umma guda sun fi kowa kusa da juna a duniya sun fi kowa kusa dan dukkan su ayyan annabi Ibrahim ne wannan ta tsasan Isma'ila Laraba kenan wancan ta sakun Ishaqa Yahudawa kenan duk annabawa ne kuma na Allah so dukkan su ayyan annabawa ne jikokin annabawa kuma wannan gari da kasar nan da ake rigima akai kasar nan ta hada duka su ukun nan gabaki daya mabiya addinan nan guda uku da suke alfahari da annabi Ibrahima shine ko su haka suke mun je an gayyace mu mun je can tattaunawa jami'a ta Hebrew University da yake a can sun gayyace mu shekarun baya ni da pastor muka je can domin tattauna da kuma taimako je neman mafita cikin wannan al'amari amma in ka shiga gari ka shiga kasa baka gane bambancin da yake tsakanin bayahude da balarabe dan a kowane bangare za ga wannan bangaren ga na farko gashi balarabe gashi ba palestini gashi kuma kirista kuma a can bangaren ga balarabe gashi musulmi gashi kuma da passport ne na Isra'ila kuma ɗan Isra'ila ne kuma yana alfahari da Isra'ila a wancan bangaren za ga wayannan abubuwan guda biyu gasu tare sai kai ta mamakin to duk wannan dangantaka ta jini dangantaka ta zamantakewa da kuma tarihin zamantakewa a musulunci babu inda Yahuda suka samu kyakkyawan zamantakewa na girmamawa kaman daular musulmai na duniya gabaki daya wanda yake a cikin daula ta musulunci Yahudawan duniya sun samu kyakkyawan zamantakewa musamman a wannan gabas tsakiya a wannan wurare daga baya-baya zuwa musulunci dinnan zuwa wannan lokaci da ake magana har zuwa wannan lokacin da ake magana na shekara 60 da suka wuce baya an samu kyakkyawan zamantakewa da kyakkyawan fahimtar juna Larabawa sun shiga cikin Yahudawa sun shiga cikin Larabawa an samu kyakkyawan dangantaka amma kwatsam sai abin nan duk wannan riga na zamantakewa din nan sai zama bai tasiri ba ni ya daure man kai kuma muna ta kokarin yaya aka kai ga wannan halin da yake ana zaman
akwai auratayya tsakanin su
kwarai da gaske akwai auratayya kuma shi yasa ka ji manyan ana magana a ce ai dan wani sarki wani uwar shi ɗan wance ce uwar wani ɗan wancen ne has ayan sarakuna akwai auratayya tsakanin su wanda ana tabbatar da haka kuma ana magana nan kowa ya san da wannan
Reverend Barin zo gare ka ka saurari bayanan ɗan uwanka duka biyu a ina ne kake ganin aka samu matsalar da yasa aka tsinci kai a wannan yanayi
to lallai tarihi ne da waɗansu suka samu bisa ga fahimtar littattafan su akan yanayi na zamantakewa kamun zamani na yanzu waɗansu ko sai suka daura duk wani hujja da za su yi akan wannan cewa a cikin littattafan su wato wanda aka sauka musu da su ga fahimtar su na yanayin inda wannan yake da inda wancan yake sai gashi yau don rashin fahimtar yanda za su zauna tare su ji dadi sai suka fara nuna yanayin mallakan guri da kwace guri da mika guri da neman diddigin tarihi waɗanda in ka je wurin zaka ga Yahudawa suna siyan gidaje na mutane ke Larabawa wanda ba su da hannu ko kuma marasa galihu suna taune-taune ana ballewa ana ciro wai ababa na tarihi to idan sun tauna guri sun ga wani dutse ko wani alaman karfe sai a yi mishi fasara irin fasaran su na lokacin a ce ai lokacin sarki wani da wani to shi yasa suke jin hujja cewa ai wannan guri ai ta mu ce to sai manyan shugabannin su da suka siyasance abin sai a dauko siyasa ana shuka shi akan tubuli na tauna-taune da akai to kuma wa'annan suna saboda rashin isasshen hannu a can su Yahudawa suna da kuɗi sai ya zo ya ce bangaren gida gaba ɗaya wanda tsohon tarihi ce sai ya ba mutum kuɗi mutum ya ga ya zama meloniya sai ya kaura sai ya ba su gurin shi ta haƙi-haƙensu mun shiga wa'annan gurare mun ga wa'annan tarihin kowanne na ce ai mu ne masu asalin wannan guri wannan na ce masu asalin wannan guri Allah ya bani tagwammashi da muka je da Malam Nura sai na shiga wannan bangare na wannan masallaci amma bangaren da
yake da muqaddas
al-aksar kenan
akwai wannan bangare da wannan gida mai alaman da ma zinariya akai mata jinka a ciki akwai kogo kogon in ka shiga zaka ga inda aka sa dafa hannu na manzo banda ma Annabi Muhammad sira da amincin Allah ta tsaya gashi ya dafa duk inda yake dafa ya shiga a cikin wannan kogon ne ya kafa kibila na farko din na shiga na ga tarihin nan to kowa na da nashi tarihi wannan yace to ai bangaren nan ne lokacin Annabi Sulaimanu ya aka kafa gida aka kafa wannan babban haikali to dan wa'annan in ma ka nu in an lura da rikicin nan da ya fara an fara ne ta wurin daidai masallacin nan sannan ga bangaren masallacin daga gefen nan ga wannan bango da aka ce ya rage na wannan babban haikali na Annabi Sulaimanu to duk kowa na ce namu ne wannan ce nasu ce to kuma ɗan siyasa da yake kowa yana son a karbe shi sai ya amfani da wa'annan sai a zuga mutane to dama mutum ne ya riga ya cika kaman kasa mai aman wuta da ka dan tuntuba sai ka ga wannan tsagen ya fashi sai ga ana aman wuta to haka yazo a gare su a harshen mu na masu koyan Hausa aka ce mugunta biyu ne
to
akwai mugu daya akwai wani mugu can to in mugu ko da mugu sun hadu sai ka ga na kasa sun na kasa abin da ke faruwa kenan
bari in zo gare ka Dr. Yahuza ka ji bayanin da suka yi cewa siyasa ce ta zo yanzu ta shiga cikin wa'annan al'amura ana nufin duk shekarun nan da ake wa'annan tarihin ba a siyasan kenan me ya bambanta siyasar dadin da ta yanzu
wato dama kamar yadda ne bayani a matashi shirin nayi maganar cewa akwai wani makalutun koko wanda in tafiya ta yi tafiya za mu fara tsaga shi muna tsuntsunto wasu daga cikin abubuwa waɗanda suke ciki idan muka dubi abinda tarihin ci gaban duniya ya taru akan shi musamman mu'amala ta diplomasiya da kuma yanda tasirin ta yake wajen yanda ake yin amfani da karfa-karfa da fin karfi da kuma wato na riga ka zuwa ko kuma ka riga ni zuwa amma zan sanya abin janyewa in fusgo ka to muka dubi yanda manyan kasashen duniya suka habaka da sauran manyan dauloli waɗanda aka yi su a tarihi daulolin Roma daulolin Russia da kuma yanda wato kasashe irin kasashen su America da Faransa suke kara samun karfi da kuma kokowa da waɗansu kasashe suke ta yi muka duba tarihin cewar su waye ne wato waɗanda suke jigogin da suke rike da kafafun ƙasar Isra'ila da kuma wato tafiyar ta su Palestinawa dukkan waɗannan kasashe tsari na diplomasiya yana tallafawa da bada taimako na karfin soja ta hanyar bayar da abinda ake cewa wato kaifin basirar dabara ta karfin soja wacce zaka iya cewa an je an girke ta a wannan yanki na tsakanin Isra'ila da Palestino wanda guri ne wanda yake dan takaitacce ba guri ne wanda yake mai fadi ba amma kuma saboda dimbin karfa-karfar da ake turowa da irin kariya da kuma gini da girkin da aka yi na samar da abubuwa na makalutun tsaro ya sanya ake samun kai koman da duniya take jin tsoro
to me ne ne a gurin
idan muka kalla
shi ne a ƙasa ba
ko me
Come on.
Jama'a kada ku sha'afa, ana nan tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma zauren namu domin jin yadda suka amsa tambayar da Madina ta yi musu.
To menene a wurin?
Idan muka kalla.
Arziki ne a ƙasa ba.
Wato ba arziki ne a ƙasa ba kamar yadda malamai suka yi bayani da rabaran da kuma wato Malam Nuraini Ashafa. A cikin waɗannan bayanai in mun lura cewar wato tun da can akwai wata shimfiɗa ta addini. A cikin wannan shimfiɗa ta addini a ƙarƙashin ta ne addinan duniya da siyasar duniya ta bunƙasa. Domin a ƙarƙashin wannan makalutun ƙoƙo a nan ne aka samu musulunci ya fito ya bunƙasa. Kiristanci ya fito ya bunƙasa. Yahudanci ya fito ya bunƙasa. To a lokacin da su malaman kiristoci suke kokowa da kokarin zagaye duniya da kokarin ganin cewar sun yada addinin kiristanci a kowanne bangare da kuma kokarin wato su mutanen addinin musulunci su ma na su shiga lungu da sako tsakanin kasashen Larabawa musamman yankin Afirka dan ganin cewar an yada addini wanda daga baya tasirin siyasa na mu'amalar yau da gobe ya sanya musulunci yake ta shiga cikin kasashen Turai da sauran wasu bangarori wanda in mun duba zamu ce musulmai ba su mai da hankali sun yi wani kokarin aiki na kokarin yada addinin ba. To a daidai wannan lokaci su kuma Yahudawa sai suka yi abin nan da ake cewa kama guri zauna. Kama guri zauna ba zai yi wasu zauna a wannan yanki na inda yake ake kira yankin Palestine da Isra'ila ko kuma zirin Gaza ko kuma wannan tsakani na tsakanin kasashen Masar da kuma kasashen kasar Isra'ila da sauran kasashe waɗanda suke a wannan rukuni
ba tare da samun
nasu mutane mabiya ba. To hanyar da za a suka bi shine sai suka dinga duba kasashe waɗanda suke da makoma tattalin arziki, makoma ta karfa duniya, makoma ta karfa diplomasiya, makoma ta karfa cewar za a iya yin wata shimfiɗa wanda kokon wannan shimfiɗa idan aka samu wato bunku ya tashi tasowa, in ya tashi maimakon a ga shimfiɗan ta tsage sai a ga shimfiɗar wato ta yi wani bunku wanda duk yanda aka danna ba zai iya komawa ba. Sakamakon haka sai ya zama sun tsayu akan kokarin wato yin wata shimfiɗa ta hanyar yakin kwakwalwa, abinda ake kira da cewar wato psychological warfare. Sai suka maida hankali wajen ganin cewar su wane ne waɗanda suke abinnan tubalan nan guda uku. Na farko akwai tubalin musulunci, akwai tubalin addinin masihi wato addinin kiristanci, sannan akwai tubalin murdar diplomasiyar siyasar duniya wanda yana
ta Yahudawa.
A'a, ita ta Yahuda sai ta shiga tsakiya. Yauwa, tsakiya ta shiga. Da ta shiga tsakiya kamar yadda na ce da ta tashi ita ce ta zama wannan bunku a tsakanin waɗannan. Da ta tashi tasowa sai ta taso wadda babu yanda za a yi ya zama abin nan da ake cewa wai ɗuwawai dole a zauna da kai. Duk inda suka banka wuta idan aka banko siyasar diplomasiya wannan dai ƙoƙo ba zai zauna bai koma ba. Bangaren kiristanci, bangaren musulunci. To yanda za a yi a samu maslaha da mafita shine dole sai siyasar duniya sai ta dawo sai ta rungumi wannan ƙoƙo. Sai tafiyar murɗa-murɗar addinin musulunci ta zo ta rabu da wannan ƙoƙo. Duk yanda zafin addinin masihi zai tafi da mu'amalar siyasar shi ta cikin gida da ta waje sai ta ɗamfaru a wannan guri. Saboda haka sai zama dukkanin faɗin duniya kowa yana da abin da yake kallo mai tasiri a ƙarƙashin wannan ƙoƙo. Sakamakon haka sai suka rarrabu a duniya. Suka dinga rubuce-rubuce na kokarin kawo sauyi a kwakwalen waɗanda suke mabiya addinin musulunci da mabiya addinin masihi da kuma masu jefa rikita-rikita a mu'amalar diplomasiya. Ba dan komai ba, saboda su samu ƙarfin da za su iya girgiza waɗannan madafu guda uku. Kuma madafun ba za su iya komawa ɗaya ya tsage ya ce na daina yi ba zan yi da Yahudun nan ba. Wannan ya ce ba zan yi da Yahudun nan ba, wannan ya ce dole su. Kowanne ya zo yana
zaune
sun zama ƙarfin ƙafa ɗuwawai dole a zauna da kai.
Subhanallah. Sheikh, ka saurari bayanan nan na Dokta a yanzu. To wace irin rawa za ka ce wasu ƙasashe kamar yadda Dokta ya faɗi suke takawa a wannan al'amari?
To babban matsalan shine cewon waɗannan ƙasashe guda uku, waɗannan girmomin nan guda uku wanda a su al'umman nan na Yahuda suke suka kafa wani hikima su kuma suka yi tasiri a rayuwarsu. Yahuda na da tasiri a rayuwar musulmai na duniya gabaki daya, da siyasansu, da mu'amalansu, da addininsu, da dabi'unsu. Haka zalika suna da tasiri a rayuwar masihai na duniya gabaki daya. Dukkan masu addinin Kristan duniya, Yahuda na da tasiri a rayuwarsu. Haka zalika kun bangaren diplomasiya ta duniya. Shi yasa gata musamman yanzu al'umman Yahuda da suke gabata tsakiya ba su ke miliyan ba, su kai miliyan 10 ba. Aki mafiya Larabawa kuwa su miliyan 400 suke wannan yankin. Amma Yahudawa miliyan nawa? Miliyan 10. In ka dubi miliyan 10 da yake suke da rashin fahimtar juna da miliyan 400, me ba ta karfi wa'ancan yan siyasan duniya gabaki da? Sai kasance da yau da mafita a ce duk siyasan kowa zai koma akan ni ba ruwana, za mu yi adalci wajen yin sulhu tsakanin su. Wallahi da al'amarin nan ta zo karshe yau.
Ko za mu yi adalci wajen zamantakewa da juna?
Eh, za mu yi adalci wajen mene? Na ce wajen su, wajen ma'ana da Larabawan Falasinawa da Yahuda na ce kai muna son ku zauna lafiya. Ga kuma mafitan mu, ga kuma yadda muke so, kuma wajibi ne abi. Ai, tunda ma an ce da wannan bangaren gabaki daya na Urushalima, wato Jerusalem din kenan. Ita masjidar ita muqaddas baitul muqaddas an cire ta, kace wannan na kowa da kowa ne, haka duniya ta aje. Dukkan suna da muna ta cewa a wurin nan wuri ne yanda ayanan ne domin samun zaman lafiya kafin a gama warwaron sabuwa. Amma a yau zashin hakurin kowa ya musulmi ce a'a ni zan yi adalci, ba zan rufe idon ce ko Falasino ne ko na ba. A zo a zauna, tunda yake dangi ne, ƴan uwa ne, a zauna a fito da maslaha wanda yake maslahar da mutum kowanne za su samu natsuwa da ita. A yadda ba cire siyasa ko ku amfani da karfin siyasa wajen kawo masu maslaha, da za a haka Kiristoci su fito akan wannan matsala. Ba Kirista daban ba muna goyon bayan nan ba, ko wannan na goyon bayan musulmi ba muna tsine ma wannan ba, muna goyon bayan wannan ba, da musulmin da Kiristan na duniya gabaki daya, da kuma ita kanta Majalisar Ɗinkin Duniya, musamman bangaren demokrat diplomasiya da sauransu, da wa'annan kasashen da ake tsammanin wannan sun bare biyu, wannan na goyon bayan wannan, wannan na goyon bayan wancan, a ce yo za su zo tsakani da Allah ai wannan za su mafita nan bawa. Number 2, malamai su hattara. Malamai dukkan limamai
dukkan bangarorin
da pastoci da bishop bishop a tun da ake wannan matsalan, zan baki abu guda daya wanda shi maka amfani da shi a kabinan ka ci nasara. Akwai abin da ake kira Alexander Declaration, wanda wannan Alexander a Masar nan ne da lokacin da rigimar yake cike cinyewa, Yahudawa, limaman Yahudawa da limaman Kristoci da limamai na Musulunci aka kawo su Alkaira, aka zauna Alexandra, aka ce a fito da mafita. Suka fito da declaration wanda ita ce mafitan da za a iya amfani da shi a Isra'ila. Amma ƴan siyasan sun kisi aiki da shi saboda hange ne da fuska ta mene ta limaman su. Sai mu da rigimar Kaduna tashi na shari'a, muka rasa gaba, muka sawa a Kaduna a 2000 sakamakon rigimar shari'a din nan lokacin Ahmad Makarfi na mulkin gwamnatin Kaduna. Me muka yi? Muka je Masar, muka dauko wannan declaration, muka tara malaman mu na Kaduna, malamai 400, daga 400 aka koma 120, aka koma 60, aka koma 30, aka koma 22. Muka ta tantancewa malaman nan 22 shugabannin bangaren Kristan da Musulmai suka zo suka dubi wannan takarda. Muka aiki aka aka fito da yarjejeniya, wanda sakamakon yarjejeniyar nan tun lokacin da aka sa hannu a kanta 2002 har zuwa ƙarshen da aka zo rigiman 2011 ba sake zubar da jini a Kaduna ba, shekara 10 kusan 10 ba sake zubar da jini a Kaduna ba. Wannan abin da aka yi shin limaman nan namu na Musulunci gabaki da, da limamai nan koko pastoci da bishop bishop na bangaren addinin Kirista, da akwai ƴan ba ruwan mu limamai na raba raba na Yahudawa su fito su yi hada kannun karfi da dantsi akan cewa mu fa ba mai yarda da wani abun ba, in dai ta addini ne to ga abin da Allah ce, dan duk addini nan guda uku ba wanda ya da zubar da jini, ba wanda ya da zubar da jini, mam balle a ce jinin yaro ko jinin mace ko jinin jariri ko jinin tsoho ko abin mutum a buge ko a kona daji da itatuwa, ba in addinin da ya da duk guda kuma sai da wannan ba. Wannan shine nake ganin mafita, malaman mu daga yau mu tashi koma bangare mu yi kunanan na uku, mu koma mu ta addu'a, mu tuba ga Ubangijin mu gabaki da, mu roki Allah mafita cikin wannan musiba, dan musiban nan ba can kawai ba, ta shafi kowa a duniya.
Yawa, abin da yasa kenan nake so da in ja kuma hankalin Reverend James Movelwe, tunda wannan wuri Allah ya riga ya tabbatar da shi na cewa mallaka ne na kowa da kowa. Me yasa ne aka samu wannan rashin jituwa? Shin kwadayi ne ta bangaren wa'annan shugabannin ko dai a'a kwadayi ne na bangarorin addinan da suke neman mallakar wannan wuri da har zai sa a shiga halin haƙulai?
Duka biyu ne.
To
akwai na 'yan siyasa, idan mutum ya kasa ba cika alƙawali da yawa jama'ansa sai ya nemi dama. Ai, 'yan kwangilan takaddama sai sun ga wurare an buɗe rata, sai su loke, sai su noke, sai su shiga, sai su hayayyafa abin. In sun yi shi har ya kai ga abin ta bunƙasa, ta shiga zuciyar mutane. Ma'ana waɗansu sukan amfani da wani ji nasu na kansu. Saboda menene? Ana cewa duk wani abu ko fushi ko da ba a sarrafa shi ba, ana canna ma wani, a ba wani sai ɗauki guziri, sai ta gudu da wannan fushin har ya je ya hallaka. To maganganu da ake yi, rashin gudanarwa na mulki mai kyau, sai ba da hujja ga waɗanda suke a ɓoye 'yan kwangilar ta kaddama, sai su ɗauki abu sai su yayata shi, sai ga wani wanda ba shi da tunanin da zai sarrafa shi, sai ga ya ɗauka a ta wannan daga wurin mamallaki aka sauka mai dai, sai ya fara aiki da shi. To ire-iren waɗannan, sannan ga wannan fasara da shi ɗan wage tsoye a nan shi ne, ai akwai waɗansu da ke waje, wato ko kaman ma makaranta ne, ka san yau lokaci idan za a yi aiko da wani abu na kimiyya, akwai waɗansu ɓeraye da ake amfani da su, ana kiransu guinea pig, wato da su ake ɗanɗana, ake gwaji, kamar da Hausa zakaran gwajin dafi ake kiransu ko. To akwai ire-iren wannan a wannan ɓangare na duniya. Wa'yan makaranta don ma a je a yi tunanin nan, sai a ƙirƙiro masifa a ga yanda za a fita. To ko an fitar da kewa, ya ce to je ka yi bincike akan wannan. Akwai wannan kuma kuɗaɗe ne na shiga sosai ta irin wa'in ababen, domin 'yan ƙungilan nan kuɗi suke samu don a yi wa'innan. To idan wannan an samu rashin gudanar da mulki mai kyau, sai gashi aka samu kuma 'yan in halarce shi ne ko in haramce maka shi. To a cikin mu malaman addini har nan Najeriya, za ka ga abin da ke faruwa can da nesa, sai mu zama gwanaye akan addini. Muna bada Hausa kuna ce da shi fatawa ne ko da Larabci, sai ya dinga bada wato abin da shari'a addini ya faɗa shirance, sai ga mutane na faɗa. Ko ma wannan rikicin yanzu in ka bibbiya cikin Najeriya, za ka ga wani ya ce kaza, wancan ya jefa kaza, ana yaba wa juna taɓo. Amma gashi rikicin ba anan bane, yana can ne. To fasara da muke da shi, waɗansu kaga suna goyen bayan wannan, suna shuka hujjansu ne akan wani tarihi na addini. Ai Allah ya yi alkawali ga mutane kaza, wayancan kuma Allah ya ce lokaci kaza na su ne. To akan wannan sai kaga an dare, har zuwa ma hajin bana na Krista ya shiga rikici akan wani ɗaya daga cikin malamai, ya ce zai kai mutane ƙasan Jordan ne ake kiran shi ne da Hausa. Jordan ne ko Urdun?
Urdun, saboda Jordan, saboda wannan rigiman da ake
yi. So za a je gurin, wani suka fara ce me yasa za a je gurin, sannan rashin sani aka ce ai yanzu ana cirewa arziki ne daga ƙasan Yahudawa, za a kaiwa ƙasan Urdun. Domin menene ai kaga wannan addinin cike nan, har ya kawo kace a bangaren addini a Najeriya akan wannan zancen.
To masu saurare, baki daya da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma abokiyar aiki na da Tattaya gabatar da shirin, Zahar Aminu Fage, sai kuma Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC, ciki sallama da ku, a kasance lafiya.